Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na La'asariya. Yau Laraba 24 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin Afirka. Kataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka za ta nemi ta sake koma kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana.
To kanun labaran kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa jihohin Filato da Bauchi da Kaduna sun kaddamar da wani yaki da masu kisan mutane.
No excuses. We are tired of this isolated killings. We can stop them.
Yace ba wata hujja, mun gaji da waɗannan kisan dauki daidai, zamu yi tsaye da su. Manjo General Okonkwo yace za su zauna a dazukan yankin dare da rana.
Muna kuma dauke da rahoto akan yadda mutane yankin Zuru a jihar Kebbi Najeriya suke barin gidajensu saboda rashin tsaro. Baya ga haka a jamhuriyar Niger kuma dan takarar jam'iyyar RDR Alhaji Muhammad Usman ya fada zabin ranar Lahadi ya ce zai garzaya zuwa kotu.
Na yi kira ga adawa musamman Presidant Muhammad Usman wanda muka yi hamayyar da shi a zagaye na biyu, na mishi kira da mu yi aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu.
A yau Laraba muna tafe da sabon shirinmu na Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Elik Kaya ke gabatarwa da masu sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. A yau Laraba jirgin dauke da allurar ta AstraZeneca 600 ya isa a kar babban birnin kasar, cewar wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga hukumar WHO da kuma asusun UNICEF. Kamfanin serum da ke India ɗaya daga cikin manyan kamfanonin haɗa allurar rigakafin a duniya shine ya samar da allurar rigakafin. An siya allurar rigakafin da aka aika zuwa Ghana ne ta hanyar COVAX, wani tsari da hukumar WHO tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi da suka haɗa da Gavi da kuma wata ƙungiyar da attajiran nan na duniya da matarsa wato Bill and Melinda Gates suka kafa don yi wa ƙananan yara allurar rigakafi a ƙasashe matalauta a duniya. Shirin na COVAX ya sayi allurar rigakafin ne tare da taimakon ƙasashe masu arziki, kuma za a rarraba allurar daidai a tsakanin ƙasashe. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin dalar Amurka biliyan 4 ga shirin na COVAX a makon da ya wuce. A wani labarin kuma, Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ma'aikatan lafiya sun fara yi wa mutane allurar rigakafin a ranar Talata a kusa da ƙauyen Gusiki, inda aka samu barkewar cutar kusan makonni 2 da suka gabata. Ya zuwa yanzu dai, aƙalla mutane 5 sun mutu. Hukumomi sun ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar yanzu su ne na farko da aka samu a yammacin Afirka tun bayan babban ɓarkewar cuta a tsakanin 2013 zuwa 2016 da ta kashe sama da mutane 11,000 a ƙasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo. Ministan lafiya na Gini Remy Lama, wanda ya samu rakiya daga wakilin hukumar lafiya ta duniya WHO a wurin allurar rigakafin, ya ce hukumar ta WHO za ta samar da ƙarin allurar 8,000. Lama ya ce yanzu da aka fara allurar rigakafin, Gini za ta iya magance sake barkewar Ebola nan da makonni 6. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka za ta nemi sake komawa kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana. Blinken ya faɗa haka ne a bayanin da ya yi wa kwamitin ta bidiyo yau Laraba, inda ya ce Amurka tana neman goyon bayan dukkan ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarinta na komawa kujera a kwamitin. Kujerun mambobi 47 na kwamitin suna da wa'adi na shekaru 3 ne, amma Blinken ya ce Amurka za ta nemi kujera ɗaya 2022 zuwa 2024.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu da batun rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, inda jihar Filato da makwabtanta da suka hada da Bauchi da kuma Kaduna suka kaddamar da wani yaki da masu kashe mutane a yankin, biyo bayan wasu hare-hare da ake kaiwa a wurin. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Rundunar tsaro ta musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato da wasu sassan jihohin Kaduna da Bauchi ta fara wani aiki na musamman a ƙaramar hukumar Basa don kamo waɗanda ke kashe-kashen jama'a a yankin. Daukan matakin ya biyo bayan wasu hare-haren 'yan bindiga ne a ƙaramar hukumar ta Basa da ya yi sanadin rasa rayukan jama'a da ma na dabbobi. Komandan rundunar ta Special Task Force a jihar Filato, Manjo General Chuku Emeka Okonko, da yake kaddamar da aikin da aka yi wa lakabin haƙorin Damisa, yace bisa umarnin hafsan hafsoshin Najeriya dole ne a daƙile ayyukan garkuwa da mutane, fashi da makami da ayyukan ta'addanci a sassan Basa, Riyom da kudancin Kaduna.
No excuses. We are tired of this isolated killings. We can stop them.
Yace ba wata hujja, mun gaji da waɗannan kisan ɗauki ɗaiɗai, za mu iya tsaye da su. Manjo General Okonko ya ce za su zauna a dazukan yankin dare da rana har sai sun kawo ƙarshen kashe-kashen. Manjo General Okonko ya ƙara da cewa
Fulani is not our enemy, Irigwe is not our enemy, but the criminals among them.
Ya ce ba Fulani ko Irigwe ne abokan gabanmu ba, amma ɓata garin cikinsu su ne muke nema. A cikin 'yan kwanakin nan dai an yi ta kashe-kashen mutane a wasu sassan ƙaramar hukumar Basa, wanda al'umar Irigwe da Fulani ke zargin junansu. Na ji ta bakin waɗansu da lamarin ya shafa kan tasirin kasancewar jami'an tsaron a yankin nasu.
Amma sojoji ma wani lokaci wani waje suna taimaka wani kuma gaskiya suna cutar da mu ba kaɗan ba. Kame-kamen da suke mana yayi over. Mu yanzu ƙoƙarinmu a nan ba mu da nufin rikici a nan, zaman lafiya muke nema.
Tun lokaci da wannan abin ya faru, an tura sojoji su zo su zauna nan Kigam, to a kamaru sukan zauna. Sai dan sun ji motsi wani abu na tasowa sannan eh kamarun chawe sai sun ji wani abu na tasowa daga can kafa su yi gudu. In ma sun zo na masu zo samu mutane da sun zo mana take su riga sun gudu
kaman shanaken mu in suka je daji suka je kiwo yaran mu sai sojoji su dinga bin su da bindiga suna kora su. To matsalan da muka fuskanta kenan, yanzu muna roƙon gwamnati musamman gwamnatin jihar Filato da na mahar na tarayya ma don Allah muna roƙo yayi ma sojojin nan magana. Ka gani suna korar yaran nan suna harbin bindiga ko da jike ba wai har suna harbe mana shanu ba, amma suna harbin bindiga nan pau pau din nan hasashi ba shi da hankali ai zai iya ya kauce hanya ya je ya samu wani. Ka gani wani fitina sabon fitina ya sake tashiwa kenan.
Jami'an tsaro ya kamata su tashi da ƙarfi domin ba a din kade bane a zo a kwashe report a tafi. An san wa'anda suna wa'annan abubuwa, mu gani an kama su an musu abubuwan da ya kamata a musu.
Rundunar tsaron ta kuma ja kunnen jami'anta da su guji cin zarafin al'umar yankin don kaucewa wani sanadin tada husuma da kawo tsaiko wa matakan zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotu a Jamus ta samu wani tsohon jami'in 'yan sandan sirri na shugaban Siriya Bashar al-Assad da aikata laifukan cin zarafin bil'adama saboda hannu da yake da shi wajen azabtar da fursunoni. Kotun da ke Kolblaiz ta yanke wa Iyad al-Gharabi hukuncin ɗaurin shekaru 4.5 a gidan yari. Masu gabatar da kara sun zarge shi da yin aiki da wani bangare na rundunar da ya kama masu zanga-zanga da kuma kai su wani wuri da ake tsare da su inda aka azabtar da su. Samun shi da laifi da aka yi shine karan farko da kotu a wajen Siriya ta yanke hukunci a shari'ar da ake zargin jami'in gwamnatin Assad da aikata laifuka akan bil'adama. Har ila yau kotun tana shari'ar mutum na biyu wanda ake zargi kai tsaye da aikata laifuka. Ana sa ran wannan shari'a za ta kai har ƙarshen wannan shekarar. Jami'a Ecuador sun ce doka da oda sun dawo a gidajen yari da ke garuruwa uku, inda hukumomi suka ce akalla fursunoni 75 sun mutu a tarzoma tsakanin ƙungiyoyi biyu masu hamayya da juna. Shugaban ƙasar Lini Marino ya ayyana dokar ta ɓaci a gidajen yarin ƙasar, sannan ya umarci a tsaurara matakan tsaro. Jami'an sun ce hukumomi tare da taimakon ƙarin jami'an 'yan sanda 800 sun yi nasarar shawo kan fada a gidajen yarin guda uku.
A a gaida baban leɗe karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga siyasar jamhuriyar Niger, bari mu sake duban hali da ake ciki a jihar Kebbi, Najeriya, inda mutanen yankin masarautar Zuru ke gudu suna barin gidajensu sakamakon rashin tsaro da kuma hare-hare ƴan bindiga da ake ci gaba da samu a yankin. Ga dai wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A yankin arewacin Najeriya dai har yanzu tsugunne bata kare ba, don da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi na shawo kan matsalar rashin tsaro, abin sai ci gaba da gagara yake yi. Yankin masarautar Zuru a jihar Kebbi na ci gaba da fuskantar barazana, domin ko a wannan mako mahara da aka kiyasta yawansu sun kai 300 saman babura sun aukawa garin Onashi cikin karamar hukumar mulkin Dankowa Sago, suka kashe mutane suka doke dabbobi. Wani mazaunin yankin Babuga Onashi ya ce yanzu haka zaman zulumi ne kawai jama'ar yankin suke yi.
Yanzu haka magana da ake mu hankalinmu bai kwance wallahi. Kare biyu na rana barayi suka kawo mura akan suka zagaye gari suka kore shanu suka kashe mutum kusan 15 yanzu haka. Wannan dai aka tabbata don yanzu haka ba ga wasu ba. To wallahi ana cikin tartar wallahi. Yanzu haka na cikin tartar duk da mutane hankalin su bai kwanta ba tsakani da Allah ana nan kowa dai hankalin shi ya riga ya tashi. Wasu ma nan na rafi kaya magana tashi a bakari a hijira ba san da
Shugaban kungiyar 'yan sakai a masarautar Zuru, Mani John, ya ce da samun labarin kawo harin ya shaida wa jami'an soji da 'yan sandan kwatar da tarzoma da aka kai a yankin nasu, kuma yaransa su ma sun kai dauki.
A bangaren 'yan sakai dai gaskiya mun sami hasara da yawa, domin gaba daya sun kace mana mutane 27 har da mata ciki. Sannan kauyuka ugaruwa guda 7 ne suka shiga suka kwace duka dabbobi guda 7. Muna kukan gwamnati ta shigo ciki wannan al'amari.
Harwayo ya ce akwai wata matsala da suka gano, wanda watakila ita ce kisa ana yawan kai hare-hare a yankin nasu.
Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta bada jirgi har da ni muka je zagaye mu ga inda wayannan mutane suke, kuma na rubuta rahoto kwakwara na tura ma duk wanda ya kamata tura ma bisa ga abun da muka gano. Domin yawancin garuruwa na Zanwara sun haura 50 manyan garuruwa duk an wace garuruwa na babu kowa cikin babarayi nan ba. A wajajen Babela, a wajajen Kaboro ta can wajen Niger, to Bena ne ya zama musu kaman tsakiya. Ko a Kebbi akwai garu sama da 40 wanda duk an gudu gaba ɗaya an bi garuruwa nan wanda ke cikin babarayi nan ba. Ba wai suna daji kuma yanzu ba, suna cikin wayannan garuruwa din.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta bakin kakakinta DSP Nafi'u Abubakar ta ce yawaitar irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa yankuna a jihar yasa ta ƙirƙiro da wani shiri da ta kira Operation Ganuwa.
Kamar zan ce katanga ce muka yi ta jami'an tsaro duk iyakokinmu da jihar Kebbi da sauran jihohi. So mun fahimci cewa su wannan 'yan ta'adda ba su da sansari a cikin jihar Kebbi inda suke zama. Iyaka suna shigowa su aikata laifi su gudu. Fahimtar haka shi zai mai gina kushe 'yan sanda na jihar Kebbi ya ƙirƙiro da wannan operation ne. Suna don mu daƙile shigowa da makamai da su kansu 'yan ta'adda a shigo jihar Kebbi aikata laifi a gudu.
Waɗannan hare-haren dai suna zuwa ne lokacin da aka girke jami'an 'yan sandan kwatar da tarzoma a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a yankin masarautar Zuru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Dan takarar da ya lashe zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya buƙaci abokin karawansa Muhammad Usman ya nuna halin dattako don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar, yayin da Usman ɗin ya ƙudura aniyar garzaya kotu domin ƙalubalantar sakamakon na hukumar zaɓe. Wakilin Musulmin Muna Barba ya aiko mana da wannan rahoto ta waya sakamakon rashin intanet a yau a jamhuriyar Nijar ɗin.
Da
mu yi aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Shi Lestijo ne, na san shi, kuma ina kira gare shi ya nuna Dostako ya ga abin da yake sa ƙasarmu ta ci gaba maimakon tashi hankali.
Da yake bayyana matsayinsa a game da sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar, Muhammad Usman ya ce yana fita domin a cewarsa shi ya lashe zaɓen na ranar Lahadin da ta gabata.
Gaida Suleiman Mana Barma da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shirye mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbi su da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shirin na Arewa a yau, wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba yadda satar mutane ta zama ruwan dare a wasu jihohin Arewa maso yamma da Arewa ta tsakiya. Sau da dama akan samu hannun dattawa da matasa na makiyaya da akasari Fulani ne a cikin wannan ɗabi'ar ta satar mutane. Masu satar kan ce ba su kaɗai ke mummunar ɗabi'ar ba. Akwai hannun ɓarayin zaune da kan samar da makamai da amshi a walajar da ake bayarwa. Hakanan sukan ce raba su da dukiyarsu ta shanu da cinye musu kuɗi a ƙara ga bara gurbin jami'an tsaro ya sanya su saɓa bindiga. Ga abin da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya faɗa a taro na musamman da shugabannin ƙungiyar makiyayan ta Miyatti Allah.
An san cewa akwai ƴaƴan Fulani masu wannan abin, suna haɗa baki da mutanen maza. An biya miliyan guda, misali a baka naira 50,000, me ye 50,000, an baka ka zo kana wannan ta'addanci. Ka ɓata sunan Fulani, ka ɓata sunanka, ka ɓata sunan addini. Domin addini sun ce bai yarda da wannan ba. Muna ga mutane suna cewa ba duk ba Fulani ba ne, ba Fulani ne Shi'a, ba duk ba Fulani Musulmi ba. Akwai wanda ba wani da addini, addinin sun shanunsu. Na san lokacin da wannan kasa ta fito da nomadic education shekaru da yawa suka wuce, wannan yana nan ana yi ko ba a yi. Muhimman da shine a ilmantar da yara na Fulani da ke daji suna yawo kuma suna ruga da sauransu. Amma wannan nomadic education yana ana shahara yanzu, kuma ana yi meye nasarar da ake samu. To gwamnatinmu suna da hannu a cikin da za a gyara abubuwa, domin kowace jiha ya ba ta matakai da za a shawo kan wannan matsala ta rashin ilimi da kowane ta ko iya. Daga gwamnati suna da rawar da su taka, su haɗa hannu da gwamnatin tarayya, musamman ma'aikatar ilimi. To abubuwa ne wanda kamata mu tattauna, mu zauna mutum nasu nan mu yi matsaya, idan mu tsaya mu shugaban ƙasa, mu fito ga kocinmu ba mu ga kuma shawarar da muka bada a yi da aka yi za a samu zaman lafiya. Na san an yi taruwa a Wando, yana da cikakken masaniya yadda abin da ya faru a wurin, don na magana da mutanen da ke wurin, kuma shugaban wannan kungiya ya zo ya nuna bayani, kuma an buga a jaridu matsayin da aka yi. Yanzu lokaci ya canza a duniya, babu ciyawa wurare da yawa domin canjin yanayi. Wasu wurare ruwa sun karye, babu ruwa. Sai aka cewa makiyaya sun tura shanunsu sun je neman abinci inda ake da ruwa da abinci da ciyawa. Don ba wa zama ya zauna don dukkan kunan babu zakuna jini wa kuke bari mu zauna babu abinci mu mutu kawai. Duk an zafi ya kuje kwanye abinci. To ta haka ne aka fara samun matsaloli na yawon da su waɗanda makiyaya yake yi da shanunsu domin wajen neman abinci a cikin gonakin mutane a kwanan gonakin daga nan kuma babu hakuri sai a fara faɗa. Idan aka yi faɗa aka ce mutum ɗaya biyu sai a ce makiyayan Fulani sun shiga gonar wane a sun kashe shi ko sun kashe abin. Ma ba za a ji dalilin ba. Tun da mun san cewa ba a faɗa tsakanin makiyaya da manoma don mun tashi cikin gidajen ƙwarai mun san da ake zauna ana shirye-shirye ana gyara abubuwa domin abin da muka sani idan aka fasara irin wannan matsala to ba a faɗa sai a zauna a yi sulhu. Kashe gona ta ka cinye mu amfanin gona ta nawa ne amfanin gona naira biyar kai ka je ka sai sanuwa guda ka zo ka biya naira biyar an huta an daina wannan yanzu ba komai sai faɗa kuma wannan faɗan ya zo ne domin an riga ɓata sunayen kowa musamman makiyaya Fulani. Yanzu Fulanin da babu safa ba su sauka ba da an gansu a cikin motoci sai tsaida su kai ba Fulani ne fito sai aka shiga baka da bindiga baka da wani makami ba komai don dai kana Fulani me yasa ai yan wanku da suka kashe mutane a gari kaza to baka daukar laifin wani ka samu wani ko Allah subhanahu wa ta'ala ki haka nan to ba a gane irin wani abu da din ba ma zama nan muna tattauna da juna ba mu magana da juna mu din shugabannin wannan kungiya don ni da gana idan za da ku a nan ai mun tattauna ba san shekaru na ba kuma duk aiki bai tafiya a samu nasara sai da shugabanci na kware ko dukkan munan shugabanni muke to dole sai fa mun zauna mun sadaƙar da kanmu da rayuwarmu da komi akan mu taimaka ma al'umma domin ran da fuskar duniya suka juye muku ko suka juye mana to wannan babu dama ba. Yanzu suna son san cewa ana kokari a taimaka to mu cigaba da kokarin nan ba mu dai tsaye mu daure kamara duk abin da ya kamata mu yi mu tuntuɓi gwamnoni mu tuntuɓi shugaban ƙasa mu ci toga abin da muke fata a yi mana domin idan mu muka ce a yi mana wani abu ai ya zama wajibi ga shugaba ya yi duba abin nan ya yi shi domin aikinsa ne na shugabanci ba wai ya mana wata alfarma ba ne. Idan ka je wajen gwamna ka kokaro ki ta ina da matsala ba da Allah ya taimaka mu gwamna taimaka maka ba alfarma ce baka aikin shi ne yayi majalisar da shugabanka domin Allah ya ba shi wannan shugabanci ya taimaka maka mu haka addu'a sun ce yake mana haka muke bi.
Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar.
Are wazumin ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Shi ma sakataren kungiyar ta miyatti Allah Baba Usman Ingalzarma ya yi takarar yanda ta makiyaya da ba su bauɗe daga tafarki ba gangamu da illar masu satar shanu da mutane da hakan ya sanya wasu gudun hijira daga Najeriya.
To waɗannan ba daidai da na yi haka suke zan ƙara jaddada su a nan ba daidai na farko shi ne su al'umman Fulani yau a faɗin ƙasar Najeriya suna cikin hali mawuyaci. Na farko dai su suka fi asara da shan wahala daga waɗannan abubuwa da yake faruwa yanzu a ƙasa na rashin zaman lafiya don kusan kullum in ka ji bayanin 'yan ta'adda sun faɗa ma ƙauyuka sai ka ji sun tafi da shanu garke kaza shanun nan na Fulani ne saboda haka Fulani su suka fi shan wahala ga irin agogwa da yake faruwa su aka fi sacewa suna sai da shanu suna biyan kuɗin fansa ba tare da 'yan jarida ko jami'an tsaro sun sani ba dan ba sa ba faɗa kuma shanunsu aka fi sacewa zuwa yanzu shanu fiye da miliyan uku sun salwanta don sace-sacen shanu da sai da shanu na biyan kuɗin fansa da kuma shanu da ake asara wajen rikicin manoma da makiyaya idan ya faru a ƙasa. Fulani su suka fi shan wahala ga irin agogwa da yake faruwa kuma kamar yadda na ce kusan kashi 10 15 zuwa kashi 20 na yawan al'umman Fulani da suke Najeriya duka yanzu kokari suke su fice daga kasar Najeriya su je su samu gunda za su samu kwanciyar hankali dan su zauna da dabbobin su kuma su tsira da rayuwar su dan zaman jejin yana musu wahala ba sa iya bacci bacci suke kullum da ido daya kuma a yanzu kusan mutum kusan 10,000 wanda suka rasa rayukansu a ire-iren irin wayannan rikici na manoma da makiyaya rikici na ta'addanci rikici na sace-sacen shanu wajen kare dabbobin su da kuma rikici wajen kare kayukan su garin sace su da dai sauransu saboda haka sai ba kula tuni makiyaye a yanzu halin da ake ciki a kasa yana cikin mawuyacin hali nan shi abin yafi damu nan kuma shi aka fi zargi da cewan shi yake aikata ire-iren irin wayannan agugun gaskiya ne akan samu ya'yan su da dama wajen aikata ire-iren irin wayannan agugun amma me ya faru me yasa aka fi yawan samun ya'yan su cikin aikata wayannan aika-aika da suke faruwa a kasa ai ba wani abu bane idan ka duba mutum ne ya tafi bacci a tajiri da safe ya waye gari matalauci an kore shanunsa yana ganin bayan wanda suka kore shanunsa amma babu wanda ya iya babu wanda zai kama doki babu wanda zai kama ceto yana ji yana gani karfe da yaji an karbe dukiyarsa wanda ita kadai rayuwarsa take kai an tafi da ita kuma babu yanda ya iya to ka gani kenan duk mutumin da kai haka kuma shi daman yanayin rayuwarsa da yanayin hanyar abincinsa bai bashi ya zauna a guri daya ba balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini to kaga kenan idan ka raba shi da dukiyarsa saniyan nan kuma ita kadai sani bai san wani sana'a ba banda wannan to kaga kenan ka mai da matashinsa ya zama tukun ba shi da ilimi na addini ba shi da ilimi na boko harkan da yake na kasuwanci ka raba shi da shi kuma ba shi da wani sana'a dama wanda ya sani bayan wannan to kaga kenan ya zama mutumin da bashi da aikin yi kenan ga kuma kasancewan kwaya a kasa da makamai da suka yadu to kaga dan karamin dama da ya samu kaga sai runguma dan ya rayu kuma yawanci idan aka kama su idan kana jin bayanan su nawa aka karba a gurin mutumin da aka dauke su sai ce maka miliyan 5 ko miliyan 10 amma kuma aka ce nawa aka baka sai kaje suna magana 10,000 ko 20,000 ko 50,000 to wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani da rashin ilimin su da rashin aikin yin su da rashin wayewan su suke zurma su cikin wannan al'amari su kuma wayance wanda ruwa ci shi ne kamin kamar ruka makamawa zai ai wannan shine abin da muka fi yawan yi shine abin da jahohin mu suka fi yawan yi fadakarwa wayar da kai da kuma jawo hankali dan gyara tarbiya da al'ada na Fulani wanda ya rushe mutane ba sa sanin abin da yake tafiya a kasa su suna ganin mu a matsayin mu na shugabanni na sama ne ai ba mu ne za mu tafi jahohin mu dinga yin wannan ba kowace jiha da muke da shi a cikin jahohi 36 muna da shugabanci na jiha wannan shine aikin da shugabanni na jahohi suke yi ba sani bane
Sakataren Miyatti Allah Baba Ingel Zarma a makon gobe Allah ya kaimu za mu duba karin dalilai ko kuma mu leka daji dan zantawa da komandan barayin na kan hanyar Abuja zuwa Kaduna a madadin muryar Amurka ni Nasiru Alimu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai ba ku himmatu
yanzu kuma sai rayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina Yobe. Yace salon VOA Hausa. Muna kira ga ɗan uwan mu al'ummar Jamhuriyar Niger da su karɓi sakamakon zaben shugaban ƙasar su da hukumar zaben ƙasar ta fadda hannu biyu domin ci gaban ƙasar su. Allah ya sa hakan shine mafi alheri a gare su. Shi kuma Salisu Isa Fana cewa yayi Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika sakamakon zaben shugaban kasar Niger karbo na biyu da hukumar zaben kasar Sini ta bayar wanda yace Bazin Muhammad ne wanda ya lashe zaben samsam bai zo mana da mamaki ba ganin yadda hukumar ta ci karanta babu babbaka wajen kidayar kuru'u da fatan ƴan adawar kasar za su dauki kaddara su tarbi gaba wasiƙa ta ƙarshe ta hadin gwiwa ce tace to muna jajantawa ƴan uwa da iyalan mutanen waɗanda hari ya ratsa da su da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk wata kungiyar ta'addanci a duniya baki daya sako daga Malakawo Shattima Wacakal tare da Maryam Usman Unguru daga jihar Yobe
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniya mu na la'asariya Baba ya ko makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya amma sai a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum